محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم جمعة بوما شابك يدوات رمضان هجرة من الله صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina shekara 1434 insha Allahu ta'ala mu hadu a wannan masallaci mai albarka a wannan yammaci na wannan rana mai albarka ta Ramadan domin karanta alqur'ani mai girma muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara na rahama da gafara da yanta bayinsa daga wuta zuwa aljanna Allah tabaraka wa ta'ala ya samu na daga cikin wanda suka samu babban rabo a wannan rana. Da mu da iyayenmu da kakanninmu da zuriyarmu da iyalanmu sannan da sauran musulmai baki daya. Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu dace da abin da Allah yake so cikin abin da ya saura na kwanaki Ramadan. Muna karatu a cikin suratul Ma'ida a mun karanta aya ta 1 muna cikin aya ta 2. Daka za mu karanta aya ta 2 yanzu insha Allah ta'ala muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu dace. Na'am.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu la tuhillu ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فارتضوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
الله تبارك وتعالى yana bayyana wa mutane abin da ya halatta gare su da abin da ya haramta musu cikin shari'o'i abin cikin shari'ar musulunci abinci ko abin da ya kamata su ci na dabbobi. Allah ta ya ayyuhal ladina amanu wa ya waɗanda suka yi imani la tuhillu sha'air Allah kar ku halatta da sha'air Allah. Wasu malamai suka ce duk abin da Allah ya haramta bai kamata ku halatta shi ba, ko kuma duk wani abu da ya kamata a girmama Allah a gurin bai kamata ku yi wasa da shi ba, kamar yadda aka yi bayani a darasin da ya gabata. Wala shaharar harama kar ku halatta alhurman watanni masu alhurma guda hudu, kar ku halatta yaƙi a cikinsu ma'ana farawa, kar ku kuma yi abin da bai kamata a yi ba a cikin wa'innan watanni masu alhurma wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya daraja su akan sauran watanni, ma'ana su ne Zulqa'da da Zulhijja da Al-Muharram sannan da Rajab watan bakwai Rajab Muzar, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kamar yadda aka yi bayani a baya. Sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walal hadiya kar ku fasa kai hadiya, wato ma'ana kyauta ga ɗakin Ka'aba, wato shine yin hadiya ga wanda zai yi aikin haji kirani ko wanda zai yi aikin haji tamattu'i bai halatta ba a ce gashi na za a tafi aikin haji ko kuma za a tafi abuna mutum zai aikin haji kirani ko kuma zai aikin haji tamattu'i sannan kuma ya kawo hadiya sannan ayi wani abu daban da ita ko kuma ayi mata ta'addanci akan hanya wannan ma kar ku yi haka sannan kar ku fasa kai hadiya din musamman lokacin da hakan ya zama wajibi akan ku hadiya ma'anansa ihda lil ka'aba ba da kyauta ga dakin ka'aba kamar yadda aka bayyana a baya wala qala'ida sannan kar ku halattar da wato dabbobin da aka rataya musu wasu alamomi wanda suke tabbatar da cewa su wa'innan dabbobin na hadaya ne a zamanin farkon musulunci idan za su bi aka rataya wa dabbobin hadaya wato ko wasu igiyoyi ko wasu abubuwa a jikin wuyansu ko kuma a ɗaure a jikin ƙahonsu ko kuma a ɗaure a jikin wuyansu ko kuma a ɗaure a jikin ƙafarsu to waɗannan su ne alƙala'i wanda aka rataya musu wasu abubuwa a jikinsu wanda wannan abun yake nuna alamar cewa su hadaya ne an ba da su ihda ga Ka'aba sannan kuma hadaya ne ga wanda suka tafi aikin haji malaman tafsiri suka ce ana yi musu haka don idan mutane suka gani sukan zaburar da mutane su tino cewa ashe akwai hadiya a kansu da sun ga wannan dabba din da aka rataya mata wani abu sai su tina ko kuma su ma sai su mince ta shi su ma sai su ba da dabbobinsu su ma su rataya musu wasu abubuwa to walal qala'ida su wa'innan dabbobi da aka rataya musu wasu abubuwa kar ku yi ta'addanci a kansu a hanya ko kuma ku kora su inda bai kamata ba ku bar su a kai su inda ya dace wala aminal baitul harama yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana hakanan kar ku yi ta'addanci ga waɗanda suka zo amintattu suke neman aminci daga ɗakin Allah tabaraka wa ta'ala mai alkurma waɗanda suka zo domin yin tawafi yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana suna neman falala daga ubangijinsu wa ridwanan da neman yarda daga Allah waɗannan mutanen su ma kar ku yi musu ta'addanci ma'ana wanda suka yi niyyan aikin haji suka fito za su tafi bai kamata a tare su a hanya ko a yi musu fashi ko a yi musu ta'addanci ba a wani bangare kuma har yanzu ma'anan ayar yana ɗaukan kamar yadda yake faruwa a jahiliya zaka ga a jahiliya waɗansu mutane sukan yi ta'addanci wa wasu mutane ko kuma wa musulmai sannan idan suka zo za su tafi aikin haji in musulmai suka hango su sai su bari su je su rama shi ne sai Allah ya ce wala aminal baitul harama yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana waɗanda suka nemi amincin ɗaki mai alkurma suna amintattu za su tafi yin aikin haji neman falalan ubangijinsu da kuma neman yardarsa su ma kar ku halartar da su ma'ana su ma ku kiyaye su ma'ana duk ma'aikatan haji su biyu ku rahman ake ce musu wanda duk yadda mai mahajjaci Allah tabaraka wa ta'ala ne yake bashi tukuicin wannan taimako din na musamman daga gurin sa kai tsaye domin ya taimaki bakon Allah ne haka duk wani alhaji bakon Allah ne duk abin da zaka yi na saukakawa alhaji ko duk abin da zaka yi na taimakon sa ko bashi ilimi musamman bashi ilimi don ya gane yadda zai aikin haji yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar wannan ya fi komai muhimmanci a rayuwa kuma ya fi komai muhimmanci ga alhaji ya fi ka bashi kudi ma ya tafi domin da Allah ce wanda zawadu ya ce fa inna khayra zadi taqwa ba a samun takawa ko sai an samu ilimin aikin haji din ta yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi don ka ba su ilimi da kuma shiri wajen taimaka musu wannan yana daidai da taimakon bakin Allah ne tabaraka wa ta'ala haka kuma ta'addanci gare su to ta'addanci ne ga bakin Allah tabaraka wa ta'ala don Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mahajjata su zama baki ne na musamman ga Allah shi yasa ake ce musu dhuyufur rahman ba su tsoro ma in mutum ya yi a dokar Saudiya sai an horar da shi misali in sun zo tsallake titi mutum ya taho da mota a guje sai da ya zo dab da su ya taka birki suka razana kamar zai hau kansu to wannan kama shi ake in an kama shi kuma ana horar da shi zai biya tara saboda ya razanar da bakin Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka su biyu bin Rahman ne ka'idan dokan Saudiya shine in kaga mahajjata sun hau titi to ku tsaya daga can nesa da motocin ku kar ku yi kansu kuma kar ku zo ku wuce sai sun gama wucewa ko su nawa ne in sun gama wucewa sannan tukunna sai ku wuce wannan shine ka'idojin saboda girmama bakin Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce su din nan kar ku ba su tsoro ku kawar da amincin da yake tattare da su ma'ana ku zamanto kun ba su aminci kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi a nan wala amina albayt alharama yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana sana Allah tabaraka wa ta'ala ce wa idha halaltum fasqadu to idan kuka yi tahalluli ma'ana kuka gama aikin haji kuka cire ihrami ko da tahallul sughra ne in kun yi tahallul sughra ko kuma kun yi tahallul kubra ma'ana kun gama jifa kun yi yanka ga wanda suke tamattu'i ko kirani sannan kun yi aski ga wanda duk ya aikin haji ko haji kirani ko tamattu'i ko ibraji ko kun hada hada tawaful ifada kun yi tawaful ifada kun gama wannan ya zama tahallul kubra to in kun yi wannan fasadu to ku farauci dabbobi in kun gansu za ku iya yin farauta sannan za ku iya yin duk abubuwan da da ya haramta gare ku to nan alal aqalla Allah tabaraka wa ta'ala yana magana ne akan dabbobi na farauta bahimatul al'am malaman suka ce dabbobin gida sune saniya da rakuma da tumaki da awaki sai suka ce yan uwansu na jeji su ma ya halatta kamar misali jiwa ita ce ake kwatanta ta da rakumi ko saniya jiwa da bauna wacce take da kaho duk wannan sun halatta za a ci su zaki da damusa haramun ne ba za a ci su ba da kura duk gaba ɗaya za su anyab dole suke da fika a cikin dabbobi su wannan haramun ne a ci su kamar yadda waɗanda suke iftirafi a cikin abunan tsuntsaye su ma ya haramta a ci su mana duk wani tsuntsu wanda yake sauka jif yayi farauta da abunan faratin sai tashi sama wannan bai halatta a ci shi ba kamar su angulu su mikiya su shirwa wannan bai halatta a ci wayannan tsuntsaye din ba su kuma dabbobi kamar waɗanda suke abunan suke da anyab wato suke da abunan fikoki kuma suke farautan dabbobi waɗannan su ba a ci su biri ba a ci sa zaki ba a ci sa kura ba a ci gamisa ba a ci an tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam can wafa yace hiya min at-tawafati alaikum su suna daga cikin masu kewayawa a kan da wannan wasu malamai suka ce ba za a ci ba kenan ake ni saboda haka ba a ci kuliya shine magana mafi ƙarfi Allah tabaraka wa ta'ala ce wa idha halaltu idan kuka yi tahalluli kuka gama aikin haji sai wa idha halaltu ahalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi tauhid wa halala rasulullahi sai halaltu kuka gama aikin haji kuka sa kayan gida kuka cire na ihrami kenan wace halaltu kuma ha'un mai girma ko ahalla mutun yayi ihrami kenan ya daura ihramin a jikinsa shine ahalla wace ahalla kuma da karamin ha'un ya cire ihramin a jikinsa kenan ya gama aikin haji to Allah ta in kun gama nan kan fasadu kuna iya abuna farautan su Allah ta wala yajrimannakum shana'anu qaumi an sajjukum anil masjidil haram anil masjidil haram an ta'tab yace Allah tabaraka wa ta'ala ce bai halatta ba kar wato kyaman mutane shana'anu qaumi kyaman mutane da kin su da gaba da kuke da shi game da su a zuciya wala yajrimannakum kar ya dauke ku ku zama mujrimai an sadukum don kawai wa'ancan mutane din sun hana ku anil masjidil haram zuwa dakin Allah ku yi umra a lokacin Hudaybiyya lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai yi umra sai aka samu kafirai sun hana su suka ce ba za su je su yi umra ba suka yi aka hana su dole su suka yi tahalluli suka yi azki suka koma daga Hudaybiyya ba su samu shigowa Ka'aba ba to shine lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala kuma yake bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam umarni kar kyaman waɗannan mutane din wanda da can sadukum sun tsare ku kawai don an sadukum don sun tsare ku anil masjidil harami ga shiga dakin Allah to hakan la yajrimannakum kar ya sa ku yi ta'addanci mana kar yasa ku ketare iyaka ku yi mujrimanci ku zama mujrimai wato kar kyaman mutane shana alu qaumin kyaman mutane da kinsu la yajrimannakum kar yame da ku ku zama mujrimai an saddukum don kawai wannan mutane din sun tsare ku anil masjidil haram game da zuwa dakin Allah an ta'addu ku yi ta'addanci cikin haƙƙin su mana kar ku yi ta'addanci cikin haƙƙin mutane don kawai kuna kyaman su cewa ai sun taba mana kaza na rede wani ani wani bazan manta da shi ba dalilin haka sai zaman jo ka kiyin adalci a cikin haƙƙin ka wannan kar ku yadda ku yi haka mana wannan sahabbai suka zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin fatahu makka lokacin da aka yi fatahu makka sahabbai su zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma kafin fatahu makka ga wasu can bayan an tsare Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ba su samu zuwa ba sai aka ga wasu sai suka ga wasu mutane su kuma su ma kafirai ne amma ba su ne suka tsare Annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma dangin wanda suka tsare Annabi sallallahu alaihi wasallam din ne sai su zo za su wuce za su je su Ka'aba su je su saida kaya sannan kuma bayan sun saida kaya sannan su yi tawafi su kuma an bar su su wuce saboda kafirai ne su kuma ƴan uwan wa'incan kafirai Qurayshawa ne shi ne sai sahabbai suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ai waɗannan dangin su ne suka hana mu shiga Ka'aba saboda haka mu je kawai mu kashe su mu fanshe mu rama haushi saboda ƴan uwan su suka yi mana kaza sai Allah ya ce a'a wala yajrimannakum shana'anu qaumin an sadukum 'anil masjidil harami an ta'tadu kar haushin wa'incan da suka hana ku shiga ya sa ku yi ta'addanci akan wa'innan wa'inda ba su ci ba ba su sha ba ka duba adalci irin da musulunci to da yawa za ka ga ana abunan wasu in sun ga garin su mafiya yawa a abunan su danyin su ne in aka ce misali ko an samu rikici ko barkewar rikici a wani gari ko a Jos ko a wani abu ko kuma a Kano a wayannan shekarun baya da yawanci irin wayannan abubuwan yake faruwa sai ka ji a can kudancin Najeriya a wani gari kawai an tsare wasu musulmai ana yanka su wai suna fanshewa don kawai an kashe ƴan uwansu ko a wata jiha a arewaci wannan al'ada ce ta kafirci da rashin adalci da rashin sanin mutuncin dan adam amma musulunci abin da yake shine wanda bai taba ka ba bai maka komai ba don ƴan uwansa danginsa sun taba ka to bai zama kuma hujja na shi kuma kaje ka taba shi ba sai dai kaje ka nemi haƙƙinka a gurin wancan wanda suka taba ka shine wala yajrimannakum shana'anu qaumin lokacin da sahabbai suka ce ya rasulullah ai wa'incan dangin su ne suka tsare mu suka hana mu shiga makka ga su can suna wucewa mu je mu kace su mana sai Allah ya saukar da wannan aya sai a wanda suka tsare ku daban wa'incan don su ma ba musulmai bane suna wucewa ƴan uwan wa'incan wanda ba musulmai ba ba dalili bane duk kawai wa'incan sun tsare ku sai ku kuma ku dau makamai ku je ku samu wa'innan ku sare su ko ku kashe su wannan bai halatta ba musulunci Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗin wannan in ka duba malaman tafsiri abin da suka faɗa kenan abin da ya faru kenan saboda haka da wannan ne lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam aka zo fatahu makka domin Allah ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan duk abin da za ku yi kokarin taimako da bada gudunmawa 'alal birri wat taqwa a bisa da'a wa Allah tabaraka wa ta'ala da kuma abin da zai jawo jin tsoron Allah da bauta masa da kuma abin da zai jawo zuwa ga tsoron wutar Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da zai wannan ku taimaka wajen yin sa wala ta'awanu 'alal ithmi amma kar ku taimaka wajen sabo wal 'udwan da ke ta iyaka kar ku yi wannan wannan yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi fatahu makka da an kore shi daga makka anan aka haife shi anan ya girma anan ya tashi garin sa ne garin iyayensa ne inda aka haife shi nan ne mahaifarsa amma aka kore shi dole yayi hijira domin an muzantawa abunan sahabbansa an ci mutuncin su an kashe wasunsu kamar yadda aka kashe su Yasir da su Sumayya har Annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu yana cewa sabran ala yasir fa inna mawidakum aljanna aka kore su aka walakanta su aka yi musu duk abin da za a yi musu aka daure su aka azabtar da su zaka suka kaura suka koma Madina lokacin da suka zo za su yi abunan umra a shekara ta 8 anan ma aka hana su saboda haka nan ma suka juya suka koma suka hakura a shekara ta 10 lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo hijjatul wada ya taho da mutane abuna a ba hijjatul wada ba lokacin da aka zo fatahu makka kafin hijjatul wada lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo fatahu makka a shekara ta 8 lokacin da ya zo fatahu makka a shekara ta 7 aka yi hudaybiya a shekara ta 8 aka zo fatahu makka a shekara ta 9 aka yi haji da abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu a shekara ta 10 aka yi hijjatul wada saboda haka abinda muke son faɗa shine fatahu makka a shekara ta 8 lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho tare da sahabbai za a yi fatahu makka ya zo da mutane sama da 10,000 kafin ma Abu Sufyan da sauran kafirai su ankara annabi sallallahu alaihi wasallam ya isu saboda haka kawai ba yadda za su cikin dare Abu Sufyan ya rasa inda zai cikin dare ba wanda ya sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gobe da safe za mu shiga cikin garin makka cikin dare Abu Sufyan ya taho ya zo ya ce aka gan shi Umar dan Khattab ya ce ya koma me ya zo yi ya ce a ya zo ya musulunta ne aka shiga da shi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaida ba an bautawa da gaskiya sai Allah kuma lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ya musulunta duk gari gaba daya aka rasa yanda za a yi aka ce ga Muhammad ya zo da rundunar da ba za a iya taranta ba saboda haka kafiran makka duk suka zamanto sun sake ba ma wanda zai iya daga makami washe gari kawai aka shigo gari ana shigowa gari mutanen makka sun dauka annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo ya ta kashe su ne ina Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wala yajri mannakum shana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tu a lokacin ya halatta ga manzon Allah ya yake su ya kashe su ya halatta gare su amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tabi'a irin tasa da tabbatar da tsarin addinin musulunci da kuma cewa shi afdalul khalqi ne kuma shine al-mustafa mi yafi abin da aka yi masa sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin makka mutane su rasa inda za su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shela ya ce ku sanar da su man dakhala al-masjida fa huwa amin wanda bi yaje masallaci gindin dakin Allah fa huwa amin ya aminta ba wanda zai taba shi ko da bulala ba za a dake shi kawai sai kafiran makka sai gudu suke suna ta tafiya wurin masallaci dakin Kaaba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sanar da su man dakhala dara abi sufyan fa huwa amin wanda ya shiga gidan Abu Sufyan shi ma ya aminta wasu malaman tarihi suka ce me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gidan Abu Sufyan tare da cewa jiya da daddare ya musulunta wasu malaman suka ce Abu Sufyan yana da sha'awan girmama shi shi mai mulki ne duk mai mulki yana sha'awan kamba ma masa ka jinjina masa ka ce sai shi ko ba haka ba ta sai shi duk mai mulki yana da sha'awan wannan yana da sha'awan ka nuna masa cewa lalle mulkin sa yana tafiya yadda ya kamata sannan kan yana da sha'awan ya ga cewa in ka zo gaban sa kana mai girmama shi duk mai mulki yana sha'awan wannan shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace man dakhala dara abi sufyan fa huwa ani labari ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam abu sufyan shine son a girmama shi ne sai ta haka ne yace eh sai ta to man dakhala dara abi sufyan fa huwa ani wanda duk ya shiga gidan abu sufyan shi ma ba za a kashe shi ba ya aminta abu sufyan da ya ji haka wannan Muhammad da muke gaba da shi jiya sai na musulunci amma yace wanda ya shigo gidana ma ya aminta ashe da ma ba yaron banza bane mutumin kirki ne ya san mutuncin manya man da kana gara abi sufyan ba huwa ali ba ashe ya san mutuncin manya ba mu sani ba ya tina cewa gidana ma wanda ya shiga gidana ma ya aminta kenan so da in za ka yi wa'azi ga masu mulki sai ka san abin da za ka faɗa in ka je gaban masu mulki sai ka san abin da za ka faɗa ba a ta'addanci ga masu mulki kuma ba a zagin su a gaban mutane ba a zagin masu mulki akan minbari in sun yi kuskure sai dai ka je daki ka gaya musu in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a zagin su ba a la'antar su akan minbari ba a la'antar su a gaban jama'a domin Allah an ce su a gaban jama'a mutane suka rena su to shikenan kuma sai zaman to ba wanda ake shakka ba wanda zai yi umarni ba wanda zai yi hali sai a so sai a zaman to ko ina an dau makami ana abin doka ba a ta'addanci gare su amma wajibi ne a gaya musu gaskiya gaya musu gaskiya ta hanyar da ya dace in wa'azi ne umumi a yi magana kawai a ce tun masu yin kaza in mutum ya yi mulki bai adalci ba wuta zai shiga ba aljanna ba wannan za a iya faɗa amma misali ka ayyana mai mulki in ka ce sarkin gari kaza wannan kowa ya sani
in ka ambaci gari ka ambaci sarkin garin an san shi kadai ne kawai ka ambace shi ka ambaci garin zakka muzanta shi wannan haramun ne ya saba da manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma kace gwamnan gari kaza ko chairman din local government kaza ko kuma gari ka duk wanda ka ayyana da ayyana sunan garin sa ko da baka kira sunan sa ba sai da za a gane shi ne wani kana ance shi ko kai faɗi abun da bai dace ba kansa wannan bai halatta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a duba kitabul imarat na sahih muslim za ka ga wannan bayani saboda haka irin wannan abubuwa din annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ci girman Abu Sufyan ya ci irin dabi'arsa cewa mutum ne mai son a kamba ma shi a girmama shi sai ta manda kala jara Abu Sufyan fa huwa ali haka sashi malaman tarihi suka faɗa yace wanda duk ya shiga gidan Abu Sufyan shi ma fa huwa amin ya aminta shikenan Abu Sufyan ya ji dadi yace lalle ashe Muhammad ya san muhimmancin mai kai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku sake ga ya musu ayi shela man aghlaqa babahu fa huwa amin wanda duk ya rufe kofar gidansa kawai in mutun ya turo da ice ma lokacin sai yin kaulan kofar gida to in mutun ya turo ya tare iyalansa duk ku shiga cikin gida sai ya turo kaulan gidan shikenan fa huwa amin kina sai ma layukan makaskan mu ba kowa sai sahabbai da kawai za mu yawa ga sahabbai da makamai wayannan sun shiga gida wasu sun je gidan masallaci wasu sun je gidan Abu Sufyan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana shigowa bai tsaya ko ina ba sai gidan Ka'aba cikin Ka'aba akwai gumaka wajen sama da 360 da cikin dakin da wajen dakin an kewaya sai dai kawai a zo ai kafi in za a yanka dabba sai a fuskanci wayannan gumakan sai a yanka idan aka yanka sai a watsa jini ta jikin bangaren gumakan inda yake kallon dakin Ka'aba idan guntun fiskar sa tana bawa tana kallon can bayan sa ne yake bada yake kallon Ka'aba to sai a fesa masa jinin da aka yanka dabbar ta jikin bayan sa in kuma fiskar sa ne yake fiskantar Ka'aba sai a fesa jinin ta jikin fiskar sa sannan sai a rafe nama sai ya dau lokaci wani naman sai ya kwana sannan sai a zo a dauka a yi amfani da shi gumakan sun sa albarka kenan yaddaddan nama kenan an yanka domin su wannan shine abin da jahiliya yake ci abin da dakin Ka'aba yake cike da shi kenan a wannan lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo ya zo gindin dakin Ka'aba ya kalla sai sa hannu da hannunsa ya karyo wani gunki ya yar sahabbai da suka gani yace ya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ja al-haqqu wa zahaqa al-batil gaskiya ta zo ƙarya ta wuce sahabbai da suka gani sai suka rinka rusa abunan gumaka da suke cikin dakin Ka'aba aka tsarkake Ka'aba gaba ɗaya zama ba gunki ko ɗaya ba gunki a kewayen sa ko ɗaya wasu suna daga cikin gida sai su leko su gani ko ana yanka ƴan uwansu ko Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban sa yanka suke ta yi ina sai ina Muhammad ne aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin Ka'aba an kashe su wani sai ha bai taba kowa ba ya zo shi yayi sai sai mutum sai fito a gidan sai ya biyo ya ga me zai me yake faruwa tunda an ce ba a kashewa suna ci fitowa suna ci howa suna fitowa suna ci howa ga kuma manyan makiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda su dama asali gaba suka nuna kuma har yanzu akan ta su suka zo suka tsatsaya su kam sun san jakar domin su ne waɗanda suka muzanta sahabbai suka yi musu duk abin da za su yi musu so da kusan su jira suke kawai a yi musu yankan rawu ba abin da za su iya yi suka tsaya suka suna tsaye ko gudu ba sa yi suna gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam aka cika gurin dan kowa yana ci suka ce yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sahabbai su kewaye suka kewaye ga makamai a hannun sahabbai amma kuma babu makamai a hannun waɗanda wanda ba musulmai ba suna tsatse jira kawai sahabbai suke Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yanka waɗannan waɗanda ba musulmai ba sai su yanka su a sare kansu sai su sare su amma sai ga shi suna tina Allah tabaraka wataala ya ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ahla makka ya ku mutanen makka ma tazunnuna anni fa'ilun bikum me kuke tsammanin yau gani muku kun kore ni kuka cuce ni kuka kashe sahabbai na kuka cutar da wayansu kuka daure su kuka kore mu daga gidajen mu kuka fidda mu wasu suka fita tsirara wasu aka fidda su aka kwace dukiyansu irin su Suhayl Ar-Rumi ko ga kore shi ko face dukiyarsa irin su Abu Salma aka face iyalansa aka face ƴaƴansa iri na shi da kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a boye ya rika ya dafa dakin Ka'aba yace ma ta gunnuna anni fa'idun bikum yau ga kunan sai abin da nace ga sahabbai na sun ce wai ku ga makami a hannunsu ga makami a hannunmu ba ku da makami ba ku da abin da za ku yi ba ku da wani ƙarfi me kuke tsammani Abu Sufyan ya ja runduna mai dauke da 10,000 mutum 10,000 suka je aka yaƙi abin abin mutum mai sama da 3,000 aka yaƙi Uhud suka zo don su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau ga sunan da shi da rundunan nasa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su da makami ba abin da za su iya yi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye ga makami ga gwarazon sahabbai suna tsaye suna jiran umarni yace me kuke tsammani me kuke jin zan muku a yau na samu iko bayan kun kore ni ga sahabbai sama da 10,000 qalu manne manne daga cikin Abu Sufyan da sauran kafirai suka ce khairat ba mun da muke tsammani a gurin ka sai alkhairi akhul karim ya dan uwa mai daraja wa ibn akhin karim ya kai dan uwa mai daraja Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli dama ya kalli hagu yana tsaye a bakin tsauran dakin Ka'aba ga suna a gabansa sai abun da ya ga dama amma adalci irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutunci irin na musulunci da alhurma irin ta musulunci da yafiya irin ta musulunci sai ka idhabu fa antum tulaqa ku tafi yau na yafe muku duk abin da kuka mutu na yafe in kun ga dama ku musulunta in kun ga dama kar ku musulunta amma dai na yafe muku ku je gaba kawai suka rika fashewa da kuka suna cewa ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah ya mun sheda ba abun bauta da gaskiya sai Allah lalle kai manzon Allah ne a sheda mutane sun gane musulunci da sun ja mutane zuwa ga musulunci da kyawawan dabi'u kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saboda kai ke ce musu me kuke tsammanin zan yi bayan tsananin gaba da kora da cutarwa da mutuncin mutunci da suka masa amma sai ce ya yafe musu duk abin da ya gabata kuma ba dole sai sun musulunta ba in suna so su musulunta in suna so su tafi abin da suke so su je su yi a duniya ya yafe musu shi abin da ya gabata ba zai kashe kowa ba ba zai dauki kowa ba ba zai zalunci kowa ba wannan yasa suka gane lalle wannan ba mai iya yin wannan sai manzon Allah sai mai dabi'a ta bare to da ka kowa a cikin ke ringa fashewa da kuka yanzu wannan haka zai mana irin gaban da muka yi da shi yazo ya yi mana gashi ya samu iko a kanmu kai wannan manzon Allah ne wannan sai zai ga abokanansa sai ya dago ta wagarsa yazo nashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah wannan ya taho ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah wannan yazo yana kuka hankalinsa ya tashi wani baya iya daga ido ya ga manzon Allah man sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu kyakkyawan dabi'a aka gama musulunta yace aka taru gaba ɗaya a tsaya gurin ga manyan manyan sahabbai ga Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ga Umar dan Khattab ga Ali ibn Abi Talib ga Uthman ibn Affan ga Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ga manyan manyan sahabbai irin su Abdullah ibn Mas'ud wanda su musulunta tun da tun mutun shi da ne kawai a doron kasa musulmai tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka musulunta ga su Abdurrahman ibn Auf radiyallahu ta'ala anhu ya musulunta tun lokacin da mutane ne kawai ba su ci guda takwas ba suka musulunta ya musulunta Ahad al-Mubashirin bil Janna ga su Talha ibn Ubaydillah duk suna gurin manyan manyan sahabbai ga su Sa'd ibn Abi Waqqas duk suna gurin manyan manyan sahabbai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya duba nan ya duba ce ta aina Bilal ibn Rabah ina Bilal aka ce ga Bilal nan bakin fata dan kasar Ethiopia dan kasar Habasha wayancan kuma dukan su Larabawa ne Quraishawa dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abbas yayan baban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam baban su daya da baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhu shi ma yana tsaye a guri Ali dan babban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya girma ma'ana shi kanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam suna da dangantaka ta dini Ja'far ibn Abdul Muttalib shi ma kanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya gaba daya ashba ta khalqi wa khuluqi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa kai kama da dabi'u na kuma kai kama da halitta in ban da Fatima radiyallahu ta'ala anha wacce ita kuma tafi kowa wajen kama musamman ita kuma wajen tafiya tafi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda in yana tafiya zaka ce tafiyar manzon Allah ne a duniya irin Fatima radiyallahu ta'ala Al-Hassan da Hussein kuma su kuma sun raba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyu Al-Hussein daga cibiyar manzon Allah yayi kasa babu wanda yayi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wannan bangaren irin Al-Hussein daga cibiyar manzon Allah yayi sama babu wanda yayi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin Al-Hassan duk suna wuri suna tsaye Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ina Bilal yake aka ce ga Bilal nan Bilal kuma fakin fata ne ba jinsin dangin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam amma musulmi ne ya musulunta Annabi sallallahu alaihi wasallam ce Bilal yana da murya hau dakin Ka'aba ka kira sallah ba a zabi Abbas ba dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba larabe ba Quraishi don me a nuna maka addinin musulunci shine wanda ya san yancin dan adam ya san alhurman dan adam wanda babu bambanci a cikin sa babu sectionalism duk wani tsari na bambancin kashi babu shi a cikin addinin musulunci babu apartheid bambancin launin fata babu a cikin addinin musulunci addinin musulunci ya san wannan wallahi da wani bature ko wani mai kururuwa cewa a zo a yi abu nan nuna bambancin ko kuma a nuna menene su ne yan neman kaza ko neman yancin dan adam ya su ne a yanzu masu wannan iyo aka ce a zo a samu wanda zai taka ɗakin Kaaba ya hau sama ga dangin su nan jajayen fata su kira wani baƙin fata ya taka wallahi da ba zai yi ai muna ganin yanzu haka a duniya masu nuna bambancin launin fata in an zo suna magana kuma in wajen abu nan gurin biyan bukatan su ne sai a ce wai su yan kishin dan adam ne su yan samo yancin dan adam ne su yan kwakulo yancin dan adam wannan ba haka bane saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya san wannan tun kafin a zo a ce afata yake da crime against humanity kafin waɗanda suka san wannan abin su faɗa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci kowa sanin wannan don haka yayi kira yace Annabi Bilal ya hau sama Bilal ya hau saman ɗakin Ka'aba da bakar fata ya taka saman ɗakin Ka'aba da bakin tafin kafarsa na halittar bakin fata kuma sannan shine farkon wanda ya daga murya a musulunci yana cewa ashhadu an la ilaha illallah yana cewa ashhadu anna muhammadar rasulullah ba jajayen Quraishawa ba bakin fata dan kasar Ethiopia radiyallahu ta'ala anhu wannan a ce wai wasu mutane su suka san wai bambancin launin fata ba haka bane ba daidai bane ba kaza bane ina suke da tarihin afdalul khalq sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da annabi Allah da fata gare shi tun yaushe aka gama da wannan a tarihin musulunci tun yaushe muka san ba bambancin launin fata a tarihin musulunci tun yaushe muka san addinin musulunci shine inna akramakum indallahi atqakum abinda alqurani ko yadda ko da kan nabi sallallahu alaihi wasallam ce Bilal ya hau saman dakin Ka'aba ya hau saman dakin Ka'aba ya kira sallah kowa yana ji dakin Ka'aba ba gumaka ce waye dakin Ka'aba ba gumaka annabi sallallahu alaihi wasallam ne kawai yake tsaye a lokacin yace ina Uthman aka ce gashi na ba Uthman bane Affan zo ka karbi mabudin dakin Ka'aba ka mayar mahaifiyarka domin a halin ta muka karba ka ji adalci irin na musulunci an zo an nemi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo zai bude dakin Ka'aba aka ga dakin a kulle an sa masa kwado an kulle yace ina mabudin aka ce yana gurin mahaifiyar Uthman amma bata musulunta ba yace a je a karbo da take ba za ta bayar ba dan ta ya musulunta Uthman yace ka je ka matsa mata lalle ta kawo manzon Allah ne yake son dakin Ka'aba da kyar yace mata zai kare kanta shi dan na tukuna saboda ta zabi kafiri sai na tukunna ta bada mabudin dakin Ka'aba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude dakin aka rusa gumakan ciki aka tsarkake ya shiga dakin Ka'aba ya fito bayan an kira sallah an gama komai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina Uthman ya zo ya ce ga wannan mabudin ka mayaro mahaifiyarka aka ce bata musulunta ba ya ce ai haƙƙin ta ne dama can su suke kula da dakin Ka'aba kuma yar mata yar kabilar Banu Sa'ida ya ce babu wanda zai kwace wannan kidin a hannunta ila yawmil qiyamati sai azzalim kaga adalci ne na musulunci wacce bata musulunta ba amma ya san me ya dace domin ita take tun da can ita ta cancanta saboda haka a bata yau idan aka zo daukan soja ko an zo daukan immigration ko an zo daukan kaza sai wani ya zauna kawai yana sa sunan wasu ɗan addinin sa wanda ba addinin su ke yi ba shi ne kawai ba ruwansa da su ba ruwansa da musulmai ba ruwansa da kaza saboda ne wannan ba addini ne na gaskiya kuma wannan tsarin ba adalci bane ba gaskiya bane bai dace ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana adalci haka in kai musulmi ne ba kowa hakkin sa in mutum ya cancanta wannan abun nasa ne ko da ba musulmi bane ka bashi hakkin sa haka musulmi ke koya mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a mayar mata ba mai kwacewa a hannunta sai azabi ne ila yawmil qiyamah har yau din nan a cikin zuriyanta dakin kaba makullin sai da dakin kaba da makullin dakin kaba wannan tsauran tsauran da za a bude shi a shekara a wanke shi yan wa'annan kabilan su ne suke zuwa su bude haka na rigan nan su suke tsinkawa kula da ruwan zamzam kuma yan kabilan Abbas radiyallahu ta'ala anhu domin tun zamanin hijjatul wada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina Abbas aka ce ga Abbas din yace ku je maka ku yi mana tanadin ruwa wanda alhazai za su zo siya saboda su suke kula da ruwan alhazai da ruwan zamzam saboda ka har yanzu kula da rijiyar zamzam su ma a cikin zuriyar su kula da guri kaza su ne mutane kaza kula da guri kaza mutane kaza yadda aka yi tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hada ba a samu kaucewa a cikin wannan ba saboda wannan adalci ne na asali wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya dafa shi babu ta'addanci babu keta iyaka babu zalunci babu son kai babu wani irin tsari wanda ya saba wa dan adam duk wanda yake tunanin maganar yancin dan adam ya zo ya karanta tarihin musulunci zai ga yancin dan adam zai ga yafiya zai ga kyakkyawar dabi'a irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi fatuwar Makka ba aka kashe kowa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mutane bayan duk irin gaban da suke tsakanin shi da yaya ya hankula su je su duk abin da suke so wannan yasa suka rinka musulunta Ka'aba ta cika da manya-manyan musulmai Makka ta cika da musulunci ko ina sai labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ake manya-manyan kafirai sai mutum ya koma gida sai zo ku musulunta yau ga bawan Allah na Muhammad wanda baya rike gaba ban taba ganin wanda baya rike gaba ba irin Muhammad to raga ku zo da ni da ku gaba ɗaya mu je mu tsineta sai mutum ya ɗebo iyalansa gaba ɗaya ya zo su ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yau ina musulmai ina kyawawan ɗabi'u a rayuwar mu kyawawan ɗabi'u sun kauce sai gulmace-gulmace da zage-zage sai kiran ƙarya akan junanmu sai abun da ba gaskiya ba sai son kai kowa ya danne kar dan uwan sai samu ana kawo abu zaka ga an yi wawa duk abun da wawa yake fassarawa shine ni kadai na samu kar ka samu domin duk wanda yake yana wawa yana danne dan uwan sa don ya dauko wani abu shi ma wannan don ya dauko wanda aka danne ma don ya dauko wanda ya danne ma don ya dauko ma'ana kowa kansa yake so kenan ka taba jin safai shin wawa nama za a kawo wannan ya tura gaban wancan wancan ya tura gaban wancan wancan ya tura gaban wancan sai a gamacin abincin gaba ɗaya naman yana sake ba wanda ya dauka shi wannan yana ganin wane ne ya dace wannan yana ganin wane ne ya dace yau idan muka zo cin abinci wani da ya tsuguna hannunsa kawai kan nama zai dauka ko mafi munin abu in ya loma in ya sake kai hannu zai sake daukan nama mafi munin abu sai ya biya tsane naman ciki ya ci suna cin abinci su wajen biyar kuma dukan su musulmai ne yanzu daga masallaci suke wannan shine musulmai na kwarai anya wai har kace zaka jawo wani ya musulunta da dabi'unka musulman ma ba koran suka yi so kai ba a musulunci ai saura ka dan a fara koran musulmai da munanan dabi'u da muke da su da marasa kyawun dabi'u da muke da su mutum ya zauna da kai ya koma yana Allah wani mafi munin mutane shine wanda mutane za su rinka farin ciki idan baya a ce yau mutane suna farin cikin sun rabu da mafi alkhairin mutane shine wanda mutum zai rinka bakin ciki saboda ya rabu da shi ka zauna duk inda ka zauna ka ji cewa in baka da mutane suna tunanin ina ka shiga ina kake ina za su shiga su same ka in kana tare da su suna farin ciki suna jin daɗi saboda kana amfanan su wajen ɗabi'unka ko dukiyarka ko addininka ko iliminka ko wasu abubuwa wanda za su taimaki mutane amma kawai ka zauna ka kirkiro ƙarya akan wancan ka zalunci wancan ka cuci wancan ka taka wancan kuma ka ce a musulunta haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wanda suka yi masa gaba suka yi masa abunan cin mutunci suka zalunce shi suka kore shi suka kori sahabbansa suka zalunce su sai ga sunan yau an wayi gari ya yafe musu gaba da wannan yasa suka musulunta musulunci ya ci nasara musulunci ya ɗaukaka musulunci ya kai inda ya kai har musulunci ya zo ƙasashenmu na Afirka har musulunci ya zo za ka ji mutum bahaushe ko ba fulatani ko ba barbare ko ba ciri ko duk wani irin yare ko nyamuri ko kai duk wani irin yare an wayi gari a cikin wannan kasa ta mu zaka ji yana karanta alqurani kamar yadda Allah ya saba magana ran mama Sheikh Abdul Wazi ba yanzu yana karanta alqurani ba fadin dani ina karanta alqurani zaka ji kana jin dadi kai ka ce Allah tabaraka wa ta'ala kila Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu aka gadir mana da irin magadan sa saboda ne ga sauki ga sauran su yana karanta alqurani kana jin yana ratsa ta koda baka san malam nahsimu wala nuzi ala allah ahad har cikin laraba wannan nawaye a duniya gaba da a karanta alqurani haka wannan Allah tabaraka wa ta'ala da a ce irin zuciyar mu ne wallahi da musulunci bai je ko ina ba ko kwanin nan musulunci bai wuce da irin zuciyar mu hannu ba musulunci bai wuce ba balle je duku balle sallaka ya shiga wata jaha saboda haka mu da mu gyara mu kauda hasada hasada ta zama ruwan dare a tsakanin mu mu dawo mu gyara kar ayi hasada kar ayi abubuwa wanda ba su kamata mu yi duk abin da zamu yi ya zama to alkhairi dan haka Allah tabaraka wa ta'ala ce wala yadri man lakum shana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tabu Allah ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan ku yi kokari wajen taimakekeniya akan biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala kar ku zamanto kuna taimakekeniya wajen sabon Allah da ketare iyaka da ta'addanci a bayan kasa kar ku yi wannan ku ji tsoron Allah cikin haƙƙin kowa musulmi ko ba musulmi ba hatta dabbobi hatta kaji hatta tsuntsaye ku ji tsoron Allah cikin haƙƙin Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu tsuntsuwa fa za a tare bishiya a yi hanya don mutane su ji daɗin zuciya an zo an fara taron bishiya sai bishiyar ta kirkiza sai ga wata tsuntsuwa ta tashi sai ta dan tafi sai ta sake dawowa sai kai wannan ba banza ba akwai wani abu na ta aka duba ashe ta tsinkishe ƴaƴa ne ta tsinkishe ƴaƴa tana renon su kuma gashi za a tare bishiyar har an fara tare shi don mutane su ji daɗin hanyar wucewa kuma dan ka tsaya ce radiyallahu ta'ala anhu kudakata ku bar tare bishiyar nan aka bar tsuntsuwan sai da ta shayar da ƴaƴanta suka girma suka yi gashi suka yi fuka ciki suka tashi aka leka shekanta ba abin da ya saura sai ta asare bishiyar kanta saki dawa ta yi wani ka duba hatta tsuntsuwa ana tausayin ta hatta tsuntsuwa an san ƴancinta yau dan adam ma ina aka san ƴancinsa dan adam ana kwace abin da yake da shi muna cutan kanmu da kanmu in kaga dan uwanka ya komai sai mun yi zalunci a kansa mu yi wawa mu yi zalunci mu kwace yanzu da za a ce ga wani abu nan arabawa waɗanda suka yi azumi ko kuma je ka gurin tafsirin can naga mutane a masallaci a zaune ka raba ka ba su shikenan wallahi wani in an bashi yana zo so katanga sai a raba wani abu a jaka ya aje a inda yazo wani wannan in yazo zai dauka dibino wannan wanci da ya yi sakan dibino da masu azumi mun kashe zuciyar mu bamu da zuciya kosai wani akan kosai yake haɗi za ka bada kosai je ka karaba wa masu azumi sai diba a wani kwano ne zai boye wai zai tsine a jima kuru wannan wani sai ya yi shi akan balle kuɗi balle wanda aka ba wa rabon yadi wani za a zo mai kuɗi ya siyo ko kuma gwamnati ta siyo a je a raba in ba shi wakilci an ɗora shi amana a kan wannan zai zo ya yanki yadi kaza ko ya zai haɗa kai da wanda za a siyo za a siyo a gurinsu a ce bandir kaza a ajiye shi in mun dawo za mu yi bayani shi kuma ɗan kasuwan wani fa ɗan kasuwa ne za a ce masa rubuta rasit kaza ya san kayan 10,000 aka sai a gurinsa amma a ce wai rubuta 10,012 to da yawa za ka je ka sayi kaya a gurin ɗan kasuwa waje ya tambaye ka a me za a rubuta wani ya zubi la to me na saya a gurinka ya zan sayi abu kaza kana ka bayana me za a rubuta ka rubuta mun da na saya ma to da yawa za ka je an tambaye ka wai a rubuta wannan kuɗin wai ya dauka za ka kai gurin gwamnati ne kai claiming kuɗi saboda haka a rubuta sama da abin da ka kuna saboda me dukkan mu mun zama kaman barayi da wannan tabi'ar zamu kira mutane zuwa ga musulunci da wannan dabi'ar za mu je mu haɗu da Allah tabaraka wa ta'ala yawma la yanfa'u malu wa la banu da wannan dabi'a mun ka taruwa kai muna yogaran kan magura ne komai sai mutun yayi ha'inci in an baka yaji da ba mutane ha'inci in an ce zauna a shago ka jira ha'inci in mutun ya sayi mota ya baka kai tafi ko kai jira ha'inci in mutun ya sayi mashin ya ba mutun yayi jira ha'inci in mutun ya sayi kaza ha'inci duk abun da za a yi ha'in mazaunin gida ha'inci yana haya a gidan ya ha'inci mai gidan ko kuma mai gida ya ha'inci wanda yake haya babba ya ha'inci na kaza na kafa ya ha'inci na ba na sama wannan ba tafiyar manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan wattaqullaha ku ji tsoron Allah wattaqullaha Allah ki ku ji tsoron Allah tsoron Allah ya zama shine linzamin tafiyar inna Allah ladai Allah shadidul iqab mai tsananin azaba ne mai tsananin hukuma in mun ji tsoron sa zamu tsira in ba mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ba muka zama mahaita wasu kuma sai kaga sun walakanta kansu sun mai da kansu yan shaye shaye abokanai su ruri mutum ya zo ya rinka shaye shaye ko ya rinka wasu abubuwa ko ya zama ta wani kuma itsara shi ba wanda yake da kunya a anguwarsu wataƙila mahaifinsa ya rasu ko kuma mahaifin ba shi da kuɗi za su ya daina matsayin mahaifinsa wani za ka ga yana dakawa mahaifinsa tsawa saboda mahaifin talaka ne da wuya ka ga ɗan mai kuɗi yana yi wa babansa tsawa saboda ya san zai rasa abin da yake tsammani na duniya yawanci masu yi wa iyayen tsawa za ka samu iyayen talakawa ne in dai ka ga ɗan mai kuɗi yana yi wa babansa tsawa to baban ina ga ya zama mara lafiya ne kawai yana kwance ba abin da yake iya yi wa kansa amma mai kuɗi wanda yake lafiyarsa kalau ɗansa fadance yake masa sai dai ya tashi dukiyarsa a lokacin da bai sani ba amma baya masa tsawa amma wasu sun rena darajar mahaifansu don kawai mahaifansu talakawa ne da haka za a ji a shiga aljanna mahaifinka talaka kawai za ka ce ka rena shi kuma ka ce za ka shiga aljanna ka ce wai za ka je gaban Allah da wannan nabiya don haka mu musulmai muna da matsaloli a rayuwar mu muna da ɗabi'u munana a wannan rayuwa ta da muke ciki muna da rashin mutunta juna muna da rashin adalci wa juna sannan muna da rashin ɗaukar ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai koyi da ita muna karancin wannan saboda haka mu koma ga tarihi mu karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu san ɗabi'unsa mu yi koyi da su laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira Allah ya taimake mu insha Allah ta'ala in Allah ya sa muna rayu zamu ci gaba gobe daga aya ta gaba Allah ya ba mu sa'a wallahu ta'ala alim
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala. Wanda sayan appointment ya zama wani yanayi ya zama kamar ruwan dare a ɗabi'un wasu al'umma wanda suke a yanzu ake gudanarwa kamar yadda labari suke zuwa yawanci mutane sukan ce sun sai appointment ko kuma ana sayarwa a guri kaza wannan gaskiya hatsari ne mafi nauyin ɗaukan alhakin wannan su ne hukuma wanda suke da alhakin kula da wannan su hana su ne hukuma ba za mu ce menene hukuncinsa me ya kamata a gani abunan mai musulunci ya ce a lokacin da aka take har abun ya zama haka ba don haka farkon masu ɗau alhaji su ne hukuma wajibi ne hukuma ta tsaida abun da duk bai dace ba a tsakanin talakawanta ya zama to a ce aiki in za a ɗauki mutum aiki wanda ya cancanta a ɗauke shi ne aka ɗauka sannan kuma zai yi abun da ya kamata dama zai iya an san cewa ya cancanta aikinsa ne shi kenan sai aka ɗauke shi amma gwamnati ta dora wasu mutane a wasu gurare wanda suke da alhakin ko daukan ma'aikata ko wani abu nan sannan a ce wai a cikin su an samu wadanda za a ba su kudi su fito da ma'aikata su dauka sannan kuma ka samu lalle kudi wasu mutane suka bayar aka ba su basu ci ba basu sha ba ko kuma basu tantance ba kuma sannan da gaske suna nan suna rayuwa a haka ko kuma ba sa ma zuwa gurin aiki ko kuma a suna zuwa gurin aiki amma dai kudi suka bayar aka ba su wannan narajin ta kake iyakake a kasashen duniya gaba daya bani zamani za a samu inda ake yin wannan abuwa saboda haka wallahu alam saboda haka wannan alhaji ne na hukuma da gwamnati ta tsaya ta daidaita abin da ya dace shi kuma wanda har ya zama cewa an wayi gari ya halatta gare shi a ganin sa zai iya zuwa ya sayi abu kuma a sayar masa shin wannan abun gwamnati ta mai da shi halal ne a je a saya ta yadda ta mai da shi halal a tsakanin talakawanta cewa su je su sayi shi wanda yake da kuɗi ya je sayi appointment a ɗauke shi aiki in ba halal ba ne akwai waɗanda sun saya kuma suna aiki har an gano ma ba sa zuwa aiki ta ya aka yi to kuma kuɗi yake zuwa daga gurin gwamnati ma'ana salari ya zo da sunayensu alhali an san cewa saya suka yi wannan wani abu ne wanda yawanci idan Allah ya jarrabi mutum da kasancewa ko ɗalibin ilimi ko malami shi a kullum kawai dama ya shirya ba a zuwa masa da komai sai matsala yanzu misali an zo da matsala ne ana so mu faɗi abin da ya dace mu kuma ba wannan ne burinmu ba burinmu shine a magance abin da ba daidai ba to magance abin da ba daidai ba in dai wannan abin ne da aka faɗa yanzu wanda zai magance su ne gwamnati doka a magance in an magance an je da yi sannan tukuna sai a zo a tambaye mu hukunci doka mu burinmu shine a magance kar a yi amma yaya wani yanzu akwai shi yana nan yana rayuwa ya sai appointment kuma har ma an gano baya zuwa aiki ko ma a samu yana zuwa aiki kuma sannan daga aljihun gwamnati ne salarin wannan mutumin yake zuwa kuma sunansa ne kuma sai ya yi amma da sunansa ko wani abu amma dai gwamnati tana biyansa a matsayinsa na ma'aikata wannan gwamnati ba ta hana wannan abun ba ke in ta mai da shi halal ne sai talakawa su gane in ko ba halal ba ne to sai ta hana sannan sai a zo a tambayi hukuncin haka bayan gwamnatin ta hana yawa sai a zo wurin mu sai a matsayinmu na almajirai sai mu yi magana amma yanzu me ake so mu ce hukuncin sa kaza ne sannan mutane su je su gaba da ya zama ba amfani kenan wanda bi ya ji kuma ya je ya yi ranar tashin alkiyama sai Allah ya san yadda zai kasance to yawanci muna jin tsoron irin wa'in na abubuwan kafin a tambaye mu hukunci a samu an hana abu sai da ba wani ba yadda za a yi mutum ya yi zaka sai a zo a tambayi hukunci in mun faɗa ma dama an hana abun mutum ko ya yi ba zai abun ba kuma ya san hukuncin abun to shi kenan amma yanzu a faɗi hukuncin mutum ya san hukuncin kuma zai je hatsari ne a yi to da ka abu ya zama ruwan dare kuma ku zo ku tambaye mu hukunci mu kullum kawai a cikin matsala muke sai matsala za a zo mana da ita saboda ka wannan bai yi ba kuma sannan matsalar in kullum za mu buɗe baki mu ce kaza to wallahi mutane za a shiga cikin bala'i duk abin da ka tambaye ni in dai na san suna da hujja daga alkur'ani ko sunna in na ce ma ga hukuncin nan wallahi in baka yi aiki da shi ba da wuya ka tsira gaban Allah to shi za kafin ka yawanci ni ina zagayawa in an kawo tambaya su da in dai akwai kofar zagayawa ma'ana akwai inda aka yi sakat to a toshe wannan kofar kafin a zo a yi hukunci kafin a zo a faɗi hukunci mutane yawanci yanzu ana cikin riya mutane abuna mun zama su iri wadda in muke bukatun tarbiyyantarwa ta kota ina zuwan mu masallacin ma muna so mu biye da shi mun dora masa shi ya zama hujja akan mu komai muna so mu biye da shi hujja akan mu a gaban Allah ba ko ji tambaya ce kai ce kawai da ka faɗa ko ka rubuto shi kenan kai ce sai mu faɗi kaza ba a abun da kake so wani akwai abun da yake so a zuciyarsa shi yasa zai yi tambaya wani akwai abun da ya riga ya raya wani akwai abun da ya riga ya ji tun da can wani malami ma ya faɗa kuma sai yanzu sai yi tambaya ko don wasu su ji ko don shi ya ji ko don a ji ko don dai kawai ya more to duk wa'innan abubuwan gaskiya a mai da hankali da su yawa saboda haka in dai ana yin irin wannan abun har yanzu to gwamnati ta ɗau mataki a daina wallahu ta'ala. yawa amma maganar ne 10% na ayan benda mana in dai har zai bashi aiki cikin yarjejeniya zai bashi 10% na wannan 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 ainihin khiyana ce haramun ne dan dan wannan 10% din ko da 1% ne ko me percent ma aka bashi in dai an bashi wani abu wannan haramun doka duk wani yarjejeniya da za a yi ba za ka ce sai mutum ya sai ne mai bada aikin amma ba za ka bada aikin ba sai an yarjejeniya cewa in fa ka bashi zai baka kaza wannan haramun to dan ka yawanci wannan shi ma ya kusan ya zama ruwan dare a rayuwar mu sai duk wanda yake da daman shine zai fada ko zai bayar sai ka ga sai wai an bashi wani abu tukunna ake abu na gaskiya ji tsoron Allah cikin wannan wallahi ta'ala a sai
ne ya ana da bayani an yi wa haka da siyasa kuma an ga shi ya ba da shi ya ba da shi to lambayan ne ya hada ne ce menene matsayin azumin ke na ran ko ya bashi
a wanda ya ba da shi azumin sa bai bashi ba wanda aka bawa jini shine azumin sa bai bashi wanda ya bada jini azumin sa bai bashi ba sai dai in ya jirkitar da shi kuma ya kitse shi daga hayyacin sa har ya kai ga wata ila shi ma yana bukatan abinci ko kuma an tura masa wani abu kafin a dau jinin nasa wanda akwai nauyi na abinci a ciki wannan shine ya bata masa azumi amma idan jini kawai aka dauka kai sai aka je aka ba wa wani mara lafiya shi mara lafiyan ba shi da azumi shi wannan yana da azumi wallahi ta'ala
kai kai kamar ana da
shi wannan yayi kokari gaskiya limamin gida kenan ba limamin waje ba yawancin mu limamin waje ba ma limanci a gida kaga shi yayi kokari yana so ya tarbiyantar da gida wajen limanci mana yana so a yi sallah a bayan sa wani kila yana so ya koya wa iyalansa ma sallah ne saboda haka alkhairi ne ya yi kan alkhairi ya je ya yi sallan tarawihi ya zo kuma ya tada iyalansa shi yana karawa su kuma suna yin nafifili tare da shi mana nafifili ne dama dukan su tarawihi da wannan duk nafifili saboda haka ya zo yana yin sallan nafila kari akan tarawihin da ya yi su kuma yanzu cikin sallar nafila sau da shine mai gidan ya kokarta ya zakurar da su zuwa ga wannan aikin alkhairi wata ila inda zai barsu kawai bacci za su yi ce tam ba za su yi sallar tarawihi ba wannan gaskiya ya kyauta ya yi alkhairi mai yawa ana fatan Allah ya kara karfafa shi wannan babu laifi a cikin haka ya halatta gare shi ya kara dama nafila ne ya riga ya yi nafila a waje yanzu kuma ya zo yana kara nafila a gida wannan ya halatta gare shi wallahi ta'ala sai
idan abin da tambaya su farkon wai okay abin da ya saura ba abin da ya saura na gado ya ce ahabbaka Allahu alladhi ahbabtani fi wa as'alullahi al'azim rabbul arshil azim an yajma'ana bi hadha al-hubbi fi dari karamatihi bi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir idan an raba gado abin da ya saura bayan an ba wanda suka tantance gado abin da ya saura ana ba wa dangi mana irin dangi din nan wanda su ba su da gado Allah bai kira su cikin wanda za a ba wa gado na wannan mamacin ba ko kuma an kakkanje su wasu wanda suka fi su karfi da kusaci gare shi wanda suka tantanta su riga sun diba gadon ya kare sai abin da ya saura kowa ya daura bansa amma ga wani abu nan ya saura kamar misali wannan guda daya cikin uku wanda ya saura
to in akwai dangi waɗanda suke suna nan su za a iya raba musu a shari'ar musulunci za a raba musu wannan abin dangi in kuma babu dangi kwata-kwata magadan abin suna nan amma kuma masu ƙaramin ƙarfi ne in an ga dama ana iya ƙara musu haka kawai ƙari bisa yanzu isani haka nan kuma in an ga dama ko masu gado din su riga sun samu kuma ana ganin ba laifi dan iman abunan abin da suke da shi to za a iya raba wa miskinai da fakirai in duk wannan babu za a iya kai shi baitul mali na musulmai daga baya wato zai shiga cikin aikin abunan talakawa ko aikin gari ko gine-ginen hanyoyi ko wasu abubuwa to daga wannan ɗaya bisa uku da ya saura ko kuma wani abu da ya saura na gado sauran dangi waɗanda ba su da gado a cikin wannan gado ɗin su ake iya raba musu a yi musu ihsani wallahu ta'ala ala wancan kuma magana ne wanda ya riga ya faɗi cewa an duba an ga ba mutum da suke da shi sannan aka raba gado sannan daga baya shi ya bayyana to da wani irin dubawa aka yi yawa idan da yaya aka yi aka duba kuma ya aka yi ciki ya bayyana bayan da an duba wannan akwai abun tambaya saboda aka yi kuma wannan tambayan sai ya ba mu wannan an san kafin wata kila saki gina a wani wane irin dubawa aka yi da sannan kuma ya aka yi aka gane da ba ciki kuma ya aka yi yanzu aka gano cewa tana da ciki to irin wannan abubuwa din suna daga cikin muhimman tambayoyi waɗanda yawancinsu gaba da gaba ake yin su duk wannan muhimman tambayoyi ne waɗanda ake yin su gaba da gaba ba wai abu nan wani yana gebe ya ji labarin abin da yake faruwa a gidan wani dangi ko gidan wasu mutane shi yana daga gebe ba a sa shi a ciki ba bai shafe shi ba ba kuma yawan shiga na kawai sai zo ya dauko biro da alƙalami sai rubuto muku sai zo ya ba ku labarin abin kuma yana muku tambaya ba a sai wanda abin ya shafa kuma in abin ya shafi mutum to sai dau abin da gaske yawa shari'a ake magana don a haɗu da Allah lafiya zaka ba harka sai taka turo taka da ga abubuwa na ko gaban alƙalai aka je ko gaban malamai aka je dole akwai abubuwan da za su tambaye ku yaya aka yi kaza wannan harka ce wadda likitoci ke sun sanu a cikin wannan abu ko ma'aikatan asibiti wanda suke aune su gano cewa akwai ciki ko babu wannan tun farko akwai su a ciki malamai akwai su a ciki alƙalai akwai su a ciki don me alƙali zai iya ɗaukan abunan rawar ya taka rawar malamai da alƙalai shi kadai in ya haɗa wannan kawai shi kenan ya ishe saboda haka irin wannan abubuwa ne wanda ake yin su gaba da gaba ba abu ne na wasa ba ka zo kawai ka ji rabin magana ka ɗau abin da ka rike tashin ba ka rike ba ka ji kana tafiya zai wani a masallacin jami'a ne an mana fatawa saboda haka wannan shi da haka sai dai can kila shi ma yana fatawa da rabin fatawa rabin rasa so ba wallahi wa da
akwai wani karon Allah da ya rubuto kan cewa yana neman mana da yawa ko su bari su tafi a tsoron a fara da ciwo to kare kwarke idan yana kusa ba a kan gidan shi a lafi da ke zuwa don kare da ya akwai takarda da su zo daga kwamitin marayu na kundu wanda ya kawo takarda da yana yana kusa kuke a zoro domin neman kare da ya to akwai wani bawan Allah kan matsala wani bawan Allah ya zo to takarda cewa ya samu matar da yake so da ya haura wanda yake matukar so da haura kuma yana roƙon Allah da ya ba su mai su ta ya ce da tuwa Allah ya sa wannan aure ma zai saka sai alheri to bayan ya zo to kuma sai maka fara Allah ya ba su da su cewa Allah ya kara wa Allah da lafiya da kuriya ya ce malam ina roƙon Allah da ya ba su mai na samu ne da kawai amma mara kada sun fara da yi da ce kana da kuma malam da kuma kulmai su ta ka asuwa Allah ya zama da kawai na kan kuma sai wa kawai Allah kuma da kan shi cewa Allah ya haɗu ta da yi da kawai kusan har sun dare da ita sai daga baya kuma sai ka samu labarin da wani ne ya kasa ko shi ne da
Musulmai da suke bukatan ƴan uwansu musulmai su yasu da addu'o'i muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya biya wa kowa irin bukatarsa ta alkhairi sai dai kawai tsokaci akan takaddar wacce take maganar mahassada sun fara aiki wannan sau da yawa gaskiya ana samun irin wannan matsaloli din a aure yanzu nan kawai sai a samu mahassada ko daga gida na ita mata din daga ma danginta ma sai ga suna hasada akan auren da zafi amma sai su rinka fito da shi ta wasu bangarori ko kuma hasada daga wasu mutane ko mutanen anguwa ko wasu dangin shi kansa miji mai nema din a rinka kawo wasu abubuwa wanda za su nemi bata tsakanin waɗanda suka riga suka daidai in ana magana wuri in ba an zo an shawarce ka ba aka ce ka faɗi abin da zaka faɗa ana so ne ka kame bakinka sai dai kawai ka faɗi alkhairi na zahiri da ka sani saboda haka bai kamata ba a rinka kokarin bankara wato waɗanda suka daidaita za su yi aure ta hanyar kawo wasu tsegumi da wasu abubuwa na jita-jita waɗanda ba su kamata ba duk wa'innan masu haƙƙin bincike su ne iyaye iyayen yarinya ya halatta gare su duk wani bincike da za su a bincika kaza a bincika kaza a bincika kaza wannan ya halatta don su san ina za su kai ya haka nan shi wanda yake son ya auri da ya halatta gare shi wato miji kenan ya yi duk wani bincike da ya dace akan matar da yake so ya aura wannan ya halatta gare shi saboda haka ya bincika kaza ya bincika kaza ya bincika kaza duk abin da ya samu ya gani cewa ya daidaita da abin da yake sha'awa sannan da irin yadda ya gani fahimtar sa ga addini shikenan sai dai ya fada to in duk suka gama binciken su suka kullu da juna ya haramta ga mutane su rinka zuwa suna shiga tsakani ko ta dabarbaru wasu da dabara suke shigowa su gurewa mace kunne ko kuma da dabara suke shigowa su shigarwa namiji wani abu daban wannan duk bai halatta ko wanda za ka ga ba su da aikin yi sai irin wannan abubuwa ne Allah ya kiyaye to wannan abun da ta faɗa muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya raba su da wannan mahassada din da ta faɗa kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya raba kowa da mahassada Allah kuma ya raba mu da aikin hasada da kuma irin wannan ciwo na hasada da dukkan wanda suka turo da wanda suke neman musamman ɗaya shi ma mai maganar cewa yana shaye-shaye da kuma miyagun ayyuka shi kadai ya san irin miyagun ayyukan da yake kuma ya ambata yana bukatar ƴan uwa musulmai su taya shi da addu'a Allah ya sa ya daina to muna tawassuli da sunayen Allah muna roƙon Allah tabaraka wata'ala a wannan taron jama'a wasila akwai bayin Allah na ƙwarai wanda in sun yi addu'a take Allah yake karba muna fatan kowa ya san shi cikin addu'a Allah tabaraka wata'ala ya sa ya daina wannan miyagun ayyuka miyagun ayyukan da yake ya Allah kai ne ka san su ya Allah ka raba shi da wannan miyagun ayyuka Allah ka sa daga wannan lokaci ya Allah Allah ka sa ya rabu da su sannan abun da yake yi na shaye-shaye Allah ka raba shi da su mu gaba ɗaya Allah ka kare mu daga miyagun ayyuka da kuma shaye-shaye duk wasu bayin Allah musulmai da matasa da sauransu waɗanda suke miyagun ayyuka Allah ka raba su da shi Allah tabaraka wa ta'ala ka dawo da mutane cikin nutsuwa da kwanciyar hankali da bin Allah da bin sunnar manzon ka sallallahu alaihi wasallam
dukkanmu gaba ɗaya kowa da irin bukatar da yake da ita. Allah ya fi mu sanin bukatunmu kafin mu ambace su. Allah tabaraka wataala, muna roƙonka a daidai wannan yammaci mai albarka, musamman rana mai albarka ta Juma'a, a cikin wata mai albarka na Ramadan. Allah ya Allah, muna roƙonka Allah, abin da ka raba a wannan gini mai albarka na rahama da gafara da ƴancawa da gauta zuwa aljanna, Allah ka sa da mu da iyayenmu muna daga cikin da suka samu babban rabo. Allah ka sa, Allah ka ƴanta mu a wannan rana mai albarka mu da iyayenmu. Ya Allah, ka yafe mana kurakuranmu, ka gafarta mana zunubanmu, ka ba mu ikon aiki na ƙwarai zuwa gare ka. Allah, ka ba mu ikhlasi da ƙoƙarin bin sunnar manzonka sallallahu alaihi wasallam cikin duk abin da muke faɗa ko abin da muke aikatawa. Abin da zai zama sharri gare mu, Allah ka raba mu da shi. Allah, ka azurta zuriyar mu haddan alqur'ani. Allah, ka ba su ikon aiki da alqur'ani da kuma riko da sunnar manzonka sallallahu alaihi wasallam. Allah, ka hada mu da mu da su a gidan aljannar firdaus da iyalanmu gaba ɗaya. Allah, ka sa su zama to qurrata aini lana duniya da lahira. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. duk abin da yake na bukata a zuciyar kowa, kowa da abin da ya sa a gaba. Ya Allah, ka fi mu sani abin da muka sa a gaba. In mai wahala ne a gare mu, mu same shi. Ya Allah, ka sauƙaƙa mana samun sa. In yana nesa da mu, ba za mu fito shi da wuri ba. Ya Allah, ka kusa to mana da shi. In ya gagare mu, ya fi ƙarfin mu, Allah bai fi ƙarfin ka ba. Ya Allah, ka kawo mana shi kusa, ka sauƙaƙa mana samun sa. Abin da sai mun jima kafin mu samu, ya Allah, ka sa mu same shi cikin sauƙi, kuma kai mana albarka a cikin sa, ka sanya mana albarka da nutsuwa a cikin sa. Abin da ka azurta mu da shi, ya Allah, kai masa albarka. Komin karancin abin da muke gani a idon mu cewa ka danne cikin abin da ka azurta mu, Allah, ka sa ya zamanto mai albarka. Ya Allah, in mai yawa ne, Allah, ka sa ya zamanto mai albarka. Ya Allah, duk abin da ka ba mu ba mu rena ba. Ya Allah, muna ganin cewa daidai ne kuma ya dace da rayuwar mu, Allah, kai masa albarka. Kuma muna neman ƙarin ka, domin fuqara ku ne mu zuwa gare ka. Ya Allah, kullum muna neman ƙari daga rahamarka da kuma arzikinka. Ya Allah, ka azurta mu cikin da ba ma tsammani. Waɗanda suke shugabantar mu, Allah, ka ba su ikon yin adalci. Allah, ka taimake su su yi abin da zai taimaki talakawa. Allah, ka taimake su su yi abin da zai zamanto na ƙwarai gare su. In sun yi aiki da adalci, Allah, ka haɗa mu da su a gidan aljannar firdaus. Iyayenmu da kakanninmu da waɗanda suke karantar da mu da suka karantar da mu, malamanmu, Allah, ka yafe mana gaba ɗaya. Allah, ka haɗa mu cikin aljannar firdaus wannan wata mai albarka. Allah, ka samu na daga cikin wanda suka samu garabasa na yafiya da gafara. Dattijan cikinmu, Allah, ka yi musu rahama. Samarin cikinmu, Allah, ka yi musu rahama, ka ba mu dacewa. Dukanmu gaba ɗaya, ya Allah, ƴan yara ƙanana da suke cikinmu, Allah, ka sa su tashi suna masu abuna, su tashi suna na ƙwarai, masu haddan alqur'ani, masu biyayya ga sunnar manzonka sallallahu alaihi wasallam. Kowa da kowa wanda suke neman aiki, Allah, ka ba su mai albarka. Wanda suke da aiki, Allah, ka yi albarka cikin aikinsu. Wanda suke neman aure maza daga cikinsu, Allah, ka ba su mata na gari. Wanda suke neman aure mata daga cikinsu, Allah, ka ba su maza na gari. اللهم يسر لنا أمورنا واستر عوراتنا وآمن روآتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اجتماعنا هذا برحمتك اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم.